وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تبت الله مدوك سلكي ليا هذا أولا مكرن كامي البركة دمكي درسا بكشافية ماتا من أجل تاريه ماتا الجنة جيا منغم تاريه نانا فاطمة ارجل أن محمد صلى الله عليه وسلم بإرم فللتا لما قيمت دا النبي فلا يو رام طورا ما تتقب إتكي نانا خديجة سيدة نساء هذه الأمة أم المؤمنين والمؤمنين ما تأنوا تفرقوا الدنيا نانا خديجة ما تأنوا تفرقوا الدنيا بنت خويل وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ينا يوم أنبتنا نعيق فخديجة ينا فدن الهيري أكنتا لإن كوتة تامسة لتين سي كيشي سي كامن أنا عايشة تشي ميساني كدامو كشي يوم كرم ainihin ita wannan mata me yasa ka damu kake yawan kiranta ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba kawai sai annabi ya fita ta yace ma abdalani Allahu khairun minha Allah bai canja mun wacce ta fi Khadija ba Allah bai canja mun wacce ta fi Khadija ba amanat bi id kafara an-nas ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kafirci وصدقتني إذ كذبني الناس أنا خديجة تاجس كتاني ألوك تند مساني سكشيني أريانيكي وواستني بمالها إذ حرمني الناس تاتي مكيني بدوكية لوك تند مساني سك حرم تامن دوكية يشكم ورزقني أولادها Allah tabaraka wa ta'ala ya mun arziki da samun ƴaƴa tare da ita id harramani auladun nisa yayin da Allah bai bani wato matan wato ƴaƴa daga cikin mata ba mun ba ku nemo abin zama ba ka ku tsaya duk da kun abin nan yanzu wannan kadai abin da yake nuna wa shine a wannan hadisin baya daya annabi ya gama zance akan wannan baiwar Allah ma ta kirki yace Allah bai canja masa wanda take ta ba shi sa malamai suke kafa hujja da cewa wannan yana nuna na annabi ya nuna na Khadija ta tuna na Aisha abu na biyu yana nuna mana ku mata ɗabi'ar ku sai hakuri yanzu wannan gidan annabi ne matar manzon Allah ne nan Aisha annabi yazo yana magana akan matarsa amma wallahi nan Aisha ba ta iya ɓoye kishinta ba sai da ta fito ta yi magana ta ce ka damu kana ta ambatan wata matar da ta riga ta mutu ba Allah ya canja maka wacce ka fita ba ita na Aisha tana nufin ni tana nufin wato ita Allah ya canja wa annabi ita to kuma wannan yana nuna mana koyon shi mace yana da kyau ta rinka nunawa a idan mijinta ita fa ita ce number 1 dinsa ko uku ne ko hudu ne ko biyu ne in kun hadu da shi ki rinka nuna masa ke fa ke ne number 1 a wajen kyautatawa ke ce number 1 wajen mutuntawa wajen soyayya da kauna ba ruwanki da sauran matan, ke baki ma san yana da wasu mata ba. To da haka ake mallakar miji, da haka ake samun matsayi, ake samun ɗaukaka a wajen miji. Saboda kun ga makarantar da Nana Aisha ta karantar da ku kenan, ku iyaye mata, ba wani abu tace ai Allah ya canja maka wadda ta fita, ma'ana ita Nana Aisha ta fi Khadija. To shi kuma Annabi ya ga kai matsayin Nana Khadija, darajar Nana Khadija, hidiman Nana Khadija, abubuwan da Nana Khadija ta yi lokacin nan, ita ce farkon wanda ta yi imani. An kafirce wa Annabi, amma ita ta yi imani da shi. Aka ce Annabi ƙarya yake yi a garin Makka, amma ita ta ce gaskiya yake yi. Mutane suka riƙe dukiyarsu, suka ƙi su ainihin wato a ba da sunan shi ba wa Annabi taimako. Amma Allah da ikonsa ta ɗebi dukiyarta sai ta hidima wa addinin Musulunci. Ga mata nan wanda take kashe wa mijinta kuɗi, wanda ake so mace idan Allah ya kore mata mijinta bai da shi, to ta rinƙa taimaka masa, ta rinƙa taimaka masa, ta rinƙa agaza masa, ta rinƙa tallafa masa. Wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske. Wasati bi maliha irharan manin nas. Kuma duk cikin matan Annabi, mata dai ƴaƴa, ita ce Allah ya ba su ƴaƴa, duk ƴaƴan Annabi ita ta haife su, in banda Ibrahim al-Mu'azzam, wanda Mariyatul Qibtiyya ita ta haife Ibrahim al-Mu'azzam. Amma suna na Fatima da su Ummu Kulthum da su wane ne, duka ƴaƴan Nana Khadija ne. Ya ce ya za a yi a ce an canja mu wacce ta fita? Nana Aisha ko daɗe ba ta rufa da Annabi ba, haka Allah kuma ya ga dama, ga shi budurwa ce da ƙarancin shekarunta, amma Annabi ma ya tafi ya bar ta a duniya ma tana da shekara 18. Lokacin da manzon Allah ya rasu a Madina, Nana Aisha shekara ta 18. Amma abin mamaki ba ta taɓa haihuwa ba, har ta bar duniya. Shi yasa mun sha gaya muku, ku mata ku sani Allah yana iya yi muku wata falala, yi muku wata ni'ima, amma sai ya tauye ku, ya rage ku ta wani ɓangarori. Ki ga bai baki kaza ba, ya baki kaza, ya baki kaza, amma bai baki kaza ba. To shi kenan, sai ki haƙuri, ki dogara da Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan hadisin yana nuna mana ya kamata miji ya zama mai sanin mutunci da kuma nisantar butulci. Yanzu a nan gurin matar ba ta nan, ta tafi duniya, ta bar duniya, amma Annabi sai dai faɗi falalarta. Wannan yana nuna mana yana da kyau miji ya rinƙa faɗan alherin da ya samu a matarsa. Amma ba irin wannan mazan zamani ba a yanzu. Namiji ne za ki zo ki aure shi ba yi da komai, komai ba shi da shi. Haka aka ƙuƙuta, aka rufa asiri, aka lallaɓa, aka yi wannan aure. Kuna nan kuna zaune, Allah zai buɗe hanyar kasuwa, ko a samu matsayi a wajen aiki, ko harkar noma da ake yi, Allah ya kawo arziki. Da ya yi buɗe ido, yana buɗe ido, yana ga ya samu kuɗi, mijin wannan zamani abin da zai fara miki shi ne ya nemo miki wadda za ta gane miki azaba. In ba kin yi da gaske ba, sai a kawo wacce za ta tumɓuke ki daga gidan gaba ɗaya, ta tashe ki fita. Na sha faɗa ina nemeta, ƴan matan wannan zamani idan aka auro su da makamansu suke tafowa na yaƙi, wanda za su yaƙi uwar gida sai sun kore ta a gidanta. Muna gani zahiri ƴar yarinya, ƴar firis, ba ta kai ta kawo ba, motsattsiya ga ta nan kamar an hore ta, amma sai shegen baƙin kishi da ninkufurci da munafurci. Ki zo ki tarar da uwar gida da ƴaƴanta, manyan ƴaƴanta da ƙananan ƴaƴanta, ta fi ki sanin sirrin mai gidan nan. Ke a sama ya ganki ya tsinci ki, wai kuma ki ce ai na yi alƙawari sai an fita an bar min gidan nan. To in aka fita aka bar miki gidan, wace uwar za ki yi da gidan? cinye gidan daki, goya gidan daki cikai shi, ki tafi da shi lahira. Me ribar mace wai ta yi ta kulle-kulle da za ta kori abokiyar zamanta? Mun sha gani ga mace ta tara ‘ya’ya barkatai, amma namiji yana da rauni, shi kenan sai ya zo ya goyi bayan amaryarsa, saboda ita sabuwa ce, ita riga sabuwa daman ɗaukinta ake yi, mota sabuwa ɗaukinta ake yi, marmaranta ake yi. Sai a zo a kama kulle-kulle, kina ta faɗa da ita, ki ta ɗokala, ki ta rikici, ita kuma ta jiga darar, ita ta tara ‘ya’ya da mutumin nan, ta zo ta mai da martani, mai gida ya zo ya ce ta tattara kayanki ta gidan iyayenki, shi kenan kin kashe mata aure. Akwai matan da ake auro su suna tafowa da ajanda, suna tafowa da tsari daga wajen iyayensu mata, hallaka ne ake zuwa da shi. Sai da za ki zo ki kama mijinki, ki ci gaba da hidima ta musulunci, ki samu matsayi a zuciyar mijinki, amma kin taho da kulle-kullen kayan magani na korar kishiya da mallake miji. Da yawa cikin mata ba su da tsoron Allah, kuma da yawa mu daga cikin maza, wallahi kulle-kullen da ake mana a gidajenmu, wallahi ba mu da labari, ba mu sani ba, sai dai ƙarfin addu'arka kawai. Yawwa, dan matar wannan zamanin wallahi sai da addu'a. Dan mutum yadda wallahi da za ka yi addu'a Allah baka aljanna, haka ya kamata ka rinka zabga addu'a akan matanka wallahi. In ba ka ba wallahi sai sun murƙushe ka, sun binne ka gaba ɗaya, su hana ka motsi. To yarinya za a zo daga auro ta, shi kenan sai ta taho da ƙulle-ƙullenta na magunguna. Saboda me? Saboda uwarta mai bin malamai ne, sai a ce ai uwarta ba ta zauna ba, ƙafarta kam tana gidan wuta ai, tunda yawo take tana bin malamai bokaye, tana neman magunguna na munafurci. Kada wata mace ta yarda wai uwarta ta je ta rinka karɓo mata magani a gidan boka tana ba ta, kar ki yarda. Ko ma yafi yake ne ki ba ta haƙuri, ki ce mama Allah ya hana, a banne dai zan ci gaba da masa hidima, in mallake shi, in yi kaza, in yi kaza, in yi kaza. Haka ake cikin wasa da dariya, ki mallake mijinki da farantawa da kyautatawa da gyara jiki da gyara abinci da gyara makwarci mazauni da kulawa masa da iyayensa da kulawa masa da dukkan dukiyarsa da arzikinsa da nuna masa an damu da shi. In ba shi da lafiya a rinka bibiyarsa, a ba ka da lafiya, Allah ya ba ka lafiya, ainihin tunda ka samu da ciwon nan gaba ɗaya ji nake, gaba ɗaya lakata ta mutu. Haka ake yi ƙwarai ƙwarai da gaske, ai ba ƙarya kika yi ba. In mijinki kan ba da lafiya, ai dole na karkata mutu. Ai na shiga damuwa, ni burina in ganka lafiya tar, wani ciwon ma ni wani ciwon ma da ya same ka, ma ni banda ma ya same ni. Yanzu wata ta ce tafi, wato mazan wannan zamanin ba a yi musu hannu kenan, amma in kun yi musu za su samu riba a tattare da su. Shi namiji haka yake, kamar yaro jariri shagwaba yake so, a shagwaba shi, a kula da shi, a shagwaba shi, a karɓi na aljihunsa ƙwarai kuwa. Haka ake yi wallahi. Wallahi duk inda mutum ya kai da taurarewa, duk inda mutum ya kai da maƙe hannu, duk inda mutum ya kai da waye, in dai matarsa tana shagwaɓa shi, tana lallaɓa shi, tana mai dabaru, tana ziga shi, haɓa ranka ya daɗe, ai kai kan kai ne shugaban ƙasa na ma gaba ɗaya, ce Allah, ce wallahi ka fi min shugaban ƙasa, yau ni ina ruwana da wani shugaban ƙasa, ga ka nan, kai ne gwamna na, kai ne komi na, kaza kaza, kina ɗan ziga shi, in zai fita sai ya zaro 200 ya baki, bai taimaka da ke wata 200 ta yi kaɗan ko? To 2000. Watan zamani ba son kuɗi kenan, wata ta ce 2000, ma'ana 2000 a ba ta 2000. To ai wallahi riba ce, duk yadda za ki ɗan malƙaso shi, ki ɗan yi masa ɗan dabaru da hikimomi, wani lokacin a miyarsa za a ja hankalinsa. A miya, gyara masa miya a abin nan. Kina zaune kina kallonsa, lomar farko da ya watsa a bakinsa, kina ɗan leƙa shi, kai ga yaya fuskarsa take yi. In kin ga kin tabbatar ya zama ya gamsu da miyan nan, ki ce alhamdulillah, buƙatata ta biya, ko da ku bashin daddawa na ciwo ba komai, Allah zai bada kudin biya haka ake yi. To amma ina al'amuran ku sai dai hakuri. Yawwa, Nana Aisha din nan in kun ji wannan magana da nake gaya muku, in kun ji yadda take wa Annabi, wallahi shi sa ma Annabi yake son ta. Nana Aisha, za mu zo kan tarihinta insha Allah ta'ala. Haka ita ma Nana Khadija, za mu zo mu gaya muku irin abin da take wa Annabi na tarayyarsa, na bibiyarsa, na kula da shi. Shi yasa yake Allah bai canza masa wanda ta fita ba. Allah ya kara wa Nana Khadija daraja da matsayi. Annabi ne da kansa yake cewa ta samu wannan matsayi, kuma Allah bai ba shi wacce ta fita ba. Nana Khadija ƴar aljanna ce. Kin ga ko anan muka tashi zanciya tsari. Ita ce ta samu babban rawo, saboda ita ce awwal muslima minan nisa. Awwal muslima minan nisa, farkon musulma a duniya. Duk duniya babu ƴa mace da ta yi musulunci ta karɓi kalmar shahada da ta riga Nana Khadija a cikin wannan al'umma. Wannan ai ta samu matsayi. Shi yasa mu rinƙa sa wa ƴaƴanmu Khadija ba Hadiza ba. Khadija shi ne daidai, ba Hadiza ba, don ku samu fadarar sunan. Abu na farko da za mu ɗauka irin kulawar da take wa Annabi. Wahayi na farko da ya fara sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin hadisin Bukhari, ya ce awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abinda aka fara yi wa Annabi na wahayi mafarki ne yake gani na gaskiya. Allah yake nuna masa a mafarki a ru'yar sadiqa a bacci. Idan ya ga mafarki sai mafarki ya zo mai kamar wayewar asuba haske. Daga nan sai aka sanya wa Annabi son ya keɓanta, ya rinƙa zama shi kaɗai a wani wuri yana ibada halwa. Zama wuri mutum shi kaɗai yana da tasiri ga wanda yake son yi wa Allah bauta. Zai yi ta salati, zai ta istighfari, zai ta kaza, zai ta kaza. Annabi sai ya tashi ya tafi wani kogo na dutse da ake ce shi gharu hira ko gharu hura. Yana yin bauta a can wasu 'yan kwanaki kaɗan, ya tafi abin Nana Khadija, sai kuma ya je bauta ya je ta kwana a can. Amma abin mamaki matan nan, duk ranar da Annabi ya shirya zai tafi, ita take mai guzurin abincin da zai tafi da shi. Zama kawai ke wannan kafin a turo shi ya zama Annabi, ta haɗa mai guzuri ta ce Allah ya kiyaye a dawo lafiya. Ke yanzu wani darasi ya kamata ki ɗauka? Duk lokacin da mai gidanki zai fita zai tafi wani wuri, to ya kamata ki zama ke ce ta farko da za ki mai guzuri da wanda ya sani da bai sani ba. A daina barin namiji yana tafiya zai tafiya ba a yi mai guzurin wani abu da zai ɗan makulasa a hanya ba, idan mai sha'awar haka ne. Idan baya sha'awa kuma to a yi mai guzuri, a shirya masa kayansa daidai da tafiya in mai gida zai yi. Ke ya kamata ki ɗauko akwatin da za ki zuba mai kaya, kin san kwana nawa zai yi, ki zaɓa masa kayan da zai tafiya. Ki zan ɗaukan ma kaya kaza, zan ɗaukan ma kaya kaza, zan ɗaukan ma kaya kaza. In ka sa wannan to sai ka cire, gobe ka sa wannan sai ka canja, gobe ka sa wannan. Duk ki zaɓa masa komai, zai ji daɗi, matarsa tana kula da shi. Amma bai zo zai tafiya na, ina da kadda zai tafi, ina kaya na, baka san inda ta ajiye ba ne ba? Ka je ka ɗauki kayanka, ni na san kayan da za ka tafi da su. Subhanallah, ƴar ƙauye kenan wannan. Awon igiya, in kin ji ana ina matar aure awon igiya, to wannan ita ce awon igiya. An ba ki matsayi, an ba ki ɗaukata, mai gida ya ce ki shirya mai kaya zai tafiya, ba ki iya ba. Wata kuma ba tsari, saboda ba ta da kimɓi, ba ta da nutsuwa, za ta zo ta shirya wa mai gida kayan da zai tafi. Sai ya isa garin, ya je ya dauko babbar riga da HD zai sa zai fita sai je ta babu dogon wanda matar ba haushe matar ba fulatani in ta yanka maka ya wani lokaci ai zai zaka yi wato kamar ka toni rami ka shiga ka zauna a cikin gaba ya gama shiryawa babu ko kuma ya gama shiryawa ya zai saka sai ne mu dan link din da ake sawa na hannu dan maballi na hannu ya nema ya rasa kuma wata kila garin da yaje babu ko aje a tura masa takalmi wari an hada masa yaje ya shirya zai wanka ya dauki takalmi guda daya sa ya nemi shi ya rasa ashe ballaga zaki takalmi daya ta dauka ta sama a cikin akwati haba hajiya haba ke koma ban Maryam ai baki kyauta ba ba a yi adalci wa miji ba amma maza wasu akwai masu kulawa wani bawan Allah yake gaya ma matarsa ta shirya za ta je wani gari biki za ta yi yan kwanaki ya ce ai malam tun da ta tambaye ni za ta je bikin nan na ce kai bari na raka ta ya haɗa kuɗin motarsa da nata ya gyara kayan sai shirya ya haɗa jikarsa ranar da za ta yi tafiya tana tunanin zai kai ta tasha ta hau mota sai ta ga shi ma ya jawo turoli ɗinsa yadda jikarsa ta ce a'a ina zuwa ya ce ai tare za mu tafi to tare za mu ji ya ce ai raka ki zan yi da gaske ko da sai ya ce wallahi kuwa ya ɗauke ta suka tafi suka shiga mota suna hira tun daga gari har zuwa wancan garin ya je shi ya kama hotel ita kuma tun da yar biki ne ta tafi gidan biki ya ce ina nan in zaki a nan din ma in zaki fita zaki je wani guri zan zo in raka ki ta cinjam kenan makale mata to amma ai ya burge ya yi kokari na ce ya aka yi kai haka ya ce malam rakiya nan da kike ganin ta na dai rakiya ne amma wallahi malam na san halinta ne tana da bibiye-bibiye mai bibiya ce ya ce yanzu in na yi wasa sai a zo a raba da ita mace ce mai dan haske mai dan dama-dama kuma tana da rawar kai kin san akwai mata masu rawar kai fitilannu yawwa duk wanda ya taya ta za ta amsa kuma ba mamaki daga gidan bikin a je ai kaza ai kaza ai na taɓa gaya muku a karatu ni wannan mutumin ban ga laifinsa ba na taɓa gaya muku a karatu akwai mutumin da daga bawa matarsa dama ta je gidan biki insha Allahu ta'ala sai ta fita yawon tarka yi dama ashe tana alaƙa da wani a garin waya kawai aka yi ta ce wa gidan biki bari ta je gidan ƙawarta ashe gidan abokinta za ta zo aka ci wato rashin sa'a to don ce rashin sa'a kuma ta samu mutumin ta same shi aka je kuma aka yi duk abin da za a yi shi ko mai gida yana taina mata waya yau shi za ku dawo ya muna hanya ai yi tana can tana harka da wasu maza shi ya sa yana daga cikin rashin za'a da namiji zai yi zai auri mace mara amana duk lokacin da mutum Allah ya jarrabe shi ya auri matar da bata da amana to komai za ta iya yi mata ta tattara sifa ta munafurci kuma ta tattara sifa ta yaudara kuma ba ta da garanti za ta iya zuwa ta ba da mutuncinta ma wani wanda ba mijinta ba mace mara amana za ta iya cin amanarka a cikin dukiyarka mace mara amana za ta iya cin amanarka a kan 'ya'yanta mace mara amana za ta iya cin amanarka a cikin harkokin mu'amaloli na arziki da karɓar mata a gidanka mace mara amana billahi alazim za ta iya cin amanarka tsakaninka da kai da abokananka ta je ta ba da mutuncinta wa abokananka akwai mutanen da yawa wallahi alazim matansu suna bin abokanansu amma mai gidan bai sani ba to Allah raba mu da mata marasa amana wannan bawan Allah yace raka ta nayi ga nigata mantuman kafata da kafanta to ita ne na Khadija mace ce mai kulawa da amana kwarai da gaske ta yanda mai gidanta idan zai tafi ta shirya shi ta yi masa addu'a ta ce Allah ya kiyaye shi kenan wata rana ya dawo wurinta kafin ya dawo din sai mala'ika ya zo masa mala'ika Jibril farkon zuwar ta kenan da annabi ya tarar da shi a wannan kogon alhamdulillah cikin taimakon Allah da ziyarce-ziyarce da muke yi a Makka lokacin muna karatu mun samu mun je wannan guri da annabi yake zuwa yake keɓanta in kin ga dutsen ba za ki taɓa ɗauka cewa annabi zai hau wannan ba don ni dai a lissafi na mun kai wajen awa hudu ba mu gama hawa dutsen nan ba sai ya luluɗa can sama ba kowa shiru za ki daga saman nan ba inda ba za a gani ba a Makka ke zanen annabi yake zuwa wani malamin mu yake gaya mana mai koya mana sira yake nan ne wurin yana nan wurin har yanzu za ka yi kuka ka zubar da hawaye ka ce gaskiya annabi yana son Allah annabi yana bin Allah dole annabi ya samu wannan matsayi da daraja a wajen Allah mutum ya taho ya baro iyalinsa ya zauna a wannan gurin shi kadai baya jin tsoron kowa sai Allah yake ce da ita mala'ika ya zo masa ya ce da shi ikra kurin yana zaune sai ga mala'ika ya zo sai ce masa ikra yi karatu annabi ya daga kai ya duba shi ya ce ma ana bi tsarin ni ba mai yin karatu ba ne abinda yake nufi ban iya karatu ba mala'ikan ne ya kama annabi ya matse shi annabi ya ce fa rabbani hatta balaga minni al-jahd ya matse ni sosai sai na sha wahala sun ba sana nisanin ta yi sake ne ya daɗa cewa yi karatu sai annabi ya ce ni ban iya karatu ba ya ce fagatta ni a saniyata ya daɗa kama ni ya matse ni karo na biyu hatta balaga minni al-jahd sun ba sana ni faƙala ƙara faƙultu ma ana bi ƙayin فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق باي يا جماعة ما تعيش سو أكو ينزلي كوكا كرفا متن يا ما تعيش إذا تجيتي بل أنت نام ملائكة ملائكة يا كما كي ما تعيش كما أنا جت في أي أن بيعي هقولي ولن تسا ما لم يسكي شوا دون نيمان إلمي في أنشا وحلا duk wanda zai nemi ilimi to sai ya wahala ko da kuwa a Makka da Madina yake karatun nan ko ina ne wajen gata wallahi sai ya sha wahala rayuwa ta neman karatu ba yanda za a yi a yi cikin sauki da wanda ya fi kowa gata ba kyale shi ba yace karanta wannan sura yace ta karanta har sai da ya je malami Allah ya gama aikinsa kawai ya ji ya yi tafiyarsa shi mala'ika Jibrilu wanda Allah tsoro ya kama shi jikinsa yana ta karkarwa kafadarsa namansa na kafada yana ta kadawa karkar wallahi na gaya miki baiwar Allah da ya tashi bai tinkari ko ina ba sai ya je ta tafi wajen matarsa Nana Khadija kin ga amfanin matar kirki kenan idan mijinta ya damu sai koma wajenta idan mijinta ya tsorata sai koma gidanta matar kirki ita ce idan mijinta ya shiga cikin kunci da bakin ciki ita ce take yaye masa kunci da bakin ciki da damuwa matar banza ita ce wacce mijinta kullum Allah Allah yake ya fita bar gidanta matar da take ba ta kwarai ba ita ce matar da mijinta tsoro yake je gidanta wani ya ce min wallahi akan makalla ina shawo kwana ta layin gidanmu gabana sai rinka fadawa yana faduwa gab 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 na ce saboda yake wallahi fitinar matata in na ji dole sai ta bata mure ta ji ta ni yake wallahi duk ranar da na koma gida na tarar da matata ta yi bacci kar ka ga murnar da nake yi ai malam sha'anin ku sai dai addu'a Allah ubangiji ya kiyaye mu da matan banza Allah ya hada mu da matan kirki na kwarai wata kam yanda kika san wato gidan ubun na biredi gashi gasa miji ta tunda ta aure shi take gasa shi Allah ya sa yana da nisan kwana ne bai gama toyewa ya zama gawayi ba gashi din kuna gashi na san mazan ma suna gasa ku amma a kalin in faɗi gaskiya tunda yanzu tare da mata nake su ma mazan na ji kan suna gaya muku kuma kun sani kun tini sani yanzu akwai matar da wallahi mijinta bai ise komai ba billahi alazim sai abin da ta ga dama ta raba shi da uwarsa ta raba shi da ƴaƴansa ta raba shi da ƴan uwansa ta raba shi da kowa ta rike shi yana nan yanda ta san da son rogo haka yake kurin a hannunta sai yanda ta yi shi ba dai ne bane har fa zuwa ake ana cewa dan Allah ba mu sirrin mana me ye sirrin ne an ce kin mallake mutum ki ce sai ceki suna cewa ku zauna dai wato ita ba a zaune take ba wai har zuwa ake wai a tambaye mace wai me ye sirrin ne subhanallahu wa ni'mal wakeel annabi yana tashi yakin tare matarsa saboda yana da guarantee to wannan shine guarantee da muke so ku dauka ki shimfida wa mai gidanki yanayi mai dadi ta yanda zai fi jin dadin rayuwa a dakin ki a gidanki sama da zaman majalisa amma namiji ya zama baya iya zama a gidansa yana cikin firgici da damuwa saboda halin ki bai da kyau ya shiga wajen matarsa Nana Khadija yana ce mata zammiluni kulullubeni dassiruni yana zuwa ta dauki mayafi ta lulluba masa tana rarrashin sa har sai da tsoron nan ya tafi rabu da shi yana dawowa yanda yake nomar sai ce ya Khadija me ya same ni ne Khadija ta kalle shi ta ce yaya aka yi fa akhbaraha al-khabara ya ba ta labarin abin da ya same shi ya ce laqad khashitu ala nafsi na jiye wa kaina tsoro Khadija tsoro nake ji me ya same ni wani ne ya zo ya same ni ya matse ni ga abin da yake da ni sai ce kalla abshir kalla wallahi albishirinka wallahi la yukhzika Allahu abada Allah ba zai taba tozartar da kai ba saboda kana da wasu dabi'u na kwarai da me wannan dabi'un ba zai tozarta ba maza ku bude kunnuwan ku guji irin hali na kwarai da ake so namiji ya zamanto yana da shi Allah ba zai wulakanta shi ba tace saboda kana sada zumunci na biyu kana yin zancen gaskiya in dai zaka faɗi magana to gaskiya kake faɗa kana ɗaukan nauyi kuma kana ba wa marashi wanda ba yi da shi in ya zo wajenka kana taimakonsa wa tukrib dhaif kana girmama baƙo kana taimakawa baƙo ba abin da ba ka yi dukkan abubuwa da za su zo su faru su samu mutane kana wucewa musu gaba ka taimaka musu akan gaskiya to ina shaida maka ya kai Muhammadu ba za ka taba ganin bakin ciki da bacin rai da damuwa a cikin sha'aninka ba tashi mu tafi mu je gidan wani babban malami dan gidan bafana mai suna Waraqatu ibn Nawfal ashe mace tana iya daukan mijinta ta tafi da shi inda za ta samu masa magani ashe mace tana iya daukan mijinta ta je da shi inda za ta yaye masa damuwa a warkar da shi cikin bakin cikin da yake damunta sai fa ke fa haka kike, akwai wani tanadi da kika yi? Yau fa matan zamani fa jinyar mazajen su ba sa iya yi asibiti. Ni ayyuka sun min yawa a gida, ni kaza kaza, ka kira kanwarka ta zo ta yi maka jinya. Ba wanda ya fi cancanta masa jinya in dai da dama da hali irin matarsa. Ke kika san sirrinsa, ke za ki kai shi banɗaki ki masa tsarki, ke za ki masa wanka in yana buƙatar wanka. Dan me za a zo a ɗauko ƙanwarsa ko yarsa ta zo ta kai shi banɗaki tana masa tsarki tana ganin al'aurarsa. Kina nan kina raye. Ba kya nemo ƙanwarsa ta riƙe miki ƴaƴanki? Ba kya nemo yarta ta zauna miki a gida ke ki zauna a asibitin ga ki da mijinki? Kula da shi in tsarikinsa ya bayyana ki rufe masa yana ganin ki kina kwantar masa da hankali sai ya samu sauƙin ciwon. Amma mutum ya zo yana kwance yana jinya bai gama tasa ba kwana uku hudu, wallahi a gaya masa ayyuka ne sun yi yawa, zan dai zo in duba shi. Sai kwana na hudu zaki zo, mai gidanki na kwance a asibiti kullum rai a hannun Allah, amma wallahi ba ki je ki duba shi ba. Wato akwai matsaloli da yawa da ake fama da su na rashin sanin ka'idar zaman aure da kulawa da miji. Ina fatan Allah zai taimake ki 'yar uwata, ki ji wannan faɗakarwa, mijin ki zama gwal ne da zinari a hannunki, zai ji daɗin ki, kima za ki ji daɗinsa. Nana Khadija ta ɗauki Annabi da kanta ta ce su tafi gidan Warqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza, ɗan gidan babban Nana Khadija ne. Dan gidan babban Nana Khadija ne, dan uwan baban Nana Khadija ne, shi Warqat ibn Nawfal. Mutum ne a lokacin jahiliya ya zama kirista, ya yi addinin kiristanci, yana da ilimi kuma yana rubutu, yana rubuta injila da wato yare irin abinda Allah ya hore masa ya rubuta. Tsoho ne, ya girma har ma ya makarci. Ga su sun iso gidan, ga shi sun tarar da wannan Warqa ibn Nawfal. Sai Sina na Khadija ita ta fara magana, bata bar Annabi ya magana ba. A lokacin da yana cikin wannan yanayi, ya je ya ga wani mala'ika ya zo ya rungume shi, ya matse shi, ya ce ya yi karatu. Shi kuma Annabi bai san me ya faru ba. Sai ta ce, ya kai ɗan bakwana, Isma' min ibn akhik, ka saurari magana daga ɗan uwanka. Sai Warqa ibn Nawfal sai ya ce wa Annabi, ya ce, ya ibn akhi ma za tara, ya kai ɗan uwana me kake gani, me ka gani ya dame ka? Manzo Allah ya bashi labarin abinda duk ya gani a cikin wannan kogo. Sai Warqa yake cewa, ayya hadha an-namusu alladhi unzila ala Musa, ai wannan shine mala'ika wanda aka saukar wa Annabi Musa, shine aka dawo maka da shi dan yayi maka bushara kai din ka zama annabi. Ya laitani kuntu fiha jaza'an, ina ma da lokacin da Allah zai turo ka kana jami'ar annabtanka, wato ina yaro matashi ban tsufa ba, ina ma da haka za ta kasance, amma yanzu tsufa ya kama ni. Ya laitani akunu hayya, Warqa ya ce, ina ma da ina raye lokacin da Allah zai cika maka burin nan na annabta ya turo ka ka zo cikakken annabi, ina ma da ina raye hina yukhrijuka qaumuka, lokacin da mutanenka za su kore ka daga Makka. Annabi yana jin wannan magana sai ce, awa mukhrijiyahum, yanzu mutanen Makka nan za su zo tare su kore ni a Makka? Ni ina Muhammadu, garinmu ne, garin iyayena, kuma za a kore ni a Makka? Wannan kalmar ita ce ta fara ɗaukar hankalin Annabi. Warqa ibn Nawfal ya ce, a yau ai lam yati rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya, ai babu wani mutum ai da zai zo da irin abin da ka zo da shi na gaskiya sai an yi gaba da shi. Kaji, ina malamai masu wa'azi, ina masu da'awa, duk wanda ya rike kan hanyar Allah yace zai rinka gaya mutane gaskiya, billahi alazim sai ya samu abokanan gaba, kai har a cikin aljanu sai ya samu abokanan gaba, ba wai mutane ba. Babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi mai gaba. Yace, wa in yadrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara, in Allah ya sa nayi nisan kwana na riski lokacin da zaka zama wanto annabi in nan kana da'awa wallahi sai na taimake ka taimako mai ƙarfi ƙwarai da gaske na kariya take cewa waraka bayan mun rabu shi bai dade ba kawai ya mutu mufatar wahayi kuma Allah ya rike wahayi ba a sake turo wa da annabi wani wahayi da wani bayani sabo ba sai da aka dauki lokaci mai yawa wannan hadisi yana cikin Bukhari kitabu bad'il wahayi da Muslim shi ma ya rawaito a babu bad'il wahayi to anan gurin ya koyan wannan mata daga nan za mu gane training da ake so a yi wa ƴa mace na kulawa da miji na nan Khadija nan ita ta dauke shi ta yi masa hidima mace ce mai dukiya tana zurutu zuwa da dawowa ta masa hidima ya je kogo ta masa hidima yayin da ya dawo yana jin tsoro shi sa aka ce ta taimaki annabi lokacin da yake annabta da manzanci haka muke so mu samu tarihinki kin kula da mijinki kin taimaki mijinki kin agaza wa mijinki kin faranta wa mijinki duk da yana bata miki duk da yana bakanta miki amma ki zama mai biyayya mai ladabi da wannan biyayyar da wannan ladabin ne za ki shiga gidan aljanna mazan wannan zamani sai an yi haƙuri mazan wannan zamani sai an kai zuciya nesa kamar yadda kuma matan wannan zamani sai an yi haƙuri matan wannan zamani sai an kai zuciya nesa dukkanmu dai dole sai mun yi haƙuri da juna mace ta kirki ita ce matar da take taimakon mijinta a lokacin da ya faɗa cikin kunci da damuwa tana taimakonsa tu'inuhu wa tusa'iduhu wa tasbiru alayhi wa tushajji'uhu wa tubashshiruhu tana zaburar da mijinta tana yi masa albishir kullum wa tuqallilu al-ibtila' tana karanta masa jarrabawa da ya fada sai ta rinka karanta masa wannan jarrabawa sannan kuma tana maidar masa bakin ciki da farin ciki ash-shaqa'u ila as-sa'ada kunci yanayi na kunci ta maida shi cikin rabauta al-ibtila' ila rahma idan Allah ya rabu mijinta sai ta san yadda za ta yi ta maida wannan jarrabawa ta zamanto rahama ga mijinta ta hanyar rarrashinsa wal usr ila al yusr idan miji ya shiga cikin kunci to tana kokarin ta fitar da shi daga cikin kunci ta dawo da shi cikin yalwa wal karbu faraha ko farana idan mijinta yana cikin baƙin ciki to za ta yi kokari ta yalwata masa zuciya ya zama yana ya samu buɗi ko ya samu farin ciki nana Khadija ta iya magana ta iya zance ita fa harkar auren nan da gaske ta yi ta ita nana Khadija ba irin naku bane ƴan coge auren ƙarshen zamani daman aihuwar ana tsere-tsere ne ashe ina ruwan cushe kira jarabar duniya ki ga mace hankalinta yayi bala'in tashi idan ba ta samu ciki ba mazan duk suna faɗa ni fa kai ne asibiti wallahi ni abin ne na kasa ganewa yanzu shekara ta zayewa haka ai ina ɗauke da cikin wani yanzu abin ni fa kaza kaza kai ka ɗauka tana son haihuwan nan ne dan Allah wallahi ba dan Allah bane tsabar kanti ne jari ne take katsawa kwa haddin safawa ake ƴaƴana maza guda nawa wani a'a wance matsala ba na wance za ta ci rabon namiji wacce kuma mai ƴaƴa mata ana nan ana mata jaji sai haƙuri fa to sannu dai sai haƙuri ga mutuwa ga tarin ƴaƴa mata ba za su ja kaya da yawa ba duka waɗannan abubuwan iyaye na mata mu tsaya mu yi wa kanmu adalci kuna yi amma ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara bai kamata a rinka zama da miji ana hankoro ana leƙa gidansa ana duba kadarorinsa ana duba motocinsa ana duba cek-cek ɗinsa na banki ana duba kamfanoninsa ana duba kaza shi da ya tara dukiyar Allah ya bashi ya mutu ya tafi ya bari ke kuma kina jin za ki tabbata da shi ba za ki tabbata da shi ba amma suna na Khadija su kam su suka bayar da dukiyar ta suka taimaki mijinsu to haka ake son ki ke ma ki zamanto mace wasiyya nace mai cika alƙawari, nace wacce take Allah ne a gabanta ke kulawa da gidanta da iyalinta. Nana Khadija ta dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ja'alat tubashshiru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil khair, ta ci gaba da yi manzon Allah albishir da alkhairi, tana yi masa wato murna, ta ce ina maka murna Allah ya girmama ka, ina maka murna za ka zama annabi bifadlillahi alayhi. Daga nan ta ce ta bayar da dukiyarta gaba ɗaya ga Allah don a yi wa Allah aiki. Dukiyarta ta ce duk abin da za ka ɗauka, ka ɗauka ka je ka yi wa addinin Allah hidima. Don haka annabi ya ce Allah bai canja mu wacce ta fi Khadija ba, bai canja mu ke yanzu fa tsakaninku da shi sai dai satar kuɗin aljihu tsakaninki da mai gidanki. Sata akwai matan da suke ɓeraye ne daga fiyoyi a gida, da zarar mai gida ya ajiye riga da ya shiga banɗaki ko ya je masallaci kafin ya dawo, ta caje masa aljihu. In ta ga ya zubo da kuɗi haka ba a shirye ba, ta tsitsinci na tsinta. Akwai masu gidan da ba sa yarda kuɗin sun zan shigo, da haka anan matar take yashe shi. Da haka wani da ya ga ana masa haka sai da ya zo zaunin ƙofar gida sai ya tsaya ya sa hannu ya zaro kuɗin sai irga ya ga guda nawa ne, ɗan dubu dubu guda kaza, ɗan ɗari biyar biyar guda kaza, ɗan kaza, ya buga lissafi ya sa kuɗin sa a jini. Saboda wallahi in bai lissafa ba sai matarka sai ta shiga adashe da kuɗin aljihunka, baka sani ba. Adashe za ta shiga, aina za ta samu kuɗin zuri aljihun mijinta. Kai wasu akwai sata wallahi, ko ɓera ne sata daddawa bai kai ta ba. Wasu na amfani da amintuwar da mijinki ya mutu, mijinki ya amince miki sai kuma ki haɗince shi, khiyana kenan. Ya yarda da kai ka yaudare shi, tunda ya yarda da kai sai ki rinka ɗiban kuɗinsa kina aikawa gidanku, tunda ya yarda da kai sai ki rinka ɗebe abincin gidan mijinki, abincin gidan mijinki kina mai kina kaiwa gidanku. Mijinki shi zai ci da gidanku, shi zai ci da gidanku. Ya yarda da kai sai ki rinka ɗiban dukiyarsa kina bayarwa ba da izininsa ba. Ya yarda da kai kina haɗa kai da ainihin wato ƴaƴansa ana ɗebe masa dukiyarsa, wannan cin amana ne, ba daidai ba ne, kuskure ne, ku yi ƙoƙari ku gyara. Kar ki yarda ki ɗauki kwanon mijinki ba tare da yarda sako da izininsa ba, kar ki yarda. Duk ranar da miji ya gane matarsa gafiya ce ko ɓera ce mai sata, to ya daina amintuwa da ke, wallahi zai yarda da ke ba. Sai dai ki je yana kaiwa wata ajiya, baƙin ciki ya ƙullace ki baƙin ciki goma da ɗari, zai zo da abu kina gani zai ce a kaiwa wancan ta ajiye mun, saboda ke ɓera ce, in kin ga daddawa sai kin ɗauka, ba ki iya haƙura. Ku zama masu amana. Nana Khadija ita ma fa da'awar ta kama yi, ba wai annabin kaɗai ta bari ba, sai ta yaɗa alheri akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ta faɗan alheri akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ta albishir akan sha'anin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kar ku manta ita Allah ne ya taimake ta ta tsinci dare a kana, tana nan ta yi aure biyu fa, ita na Khadija ta yi aure biyu, kuma kowane namiji da ta aura sun haihu da shi. Tana bazawararta aurenta ya mutu, ta samu labarin annabi a Makka, ta diga irin amanarsa, ta yi ta karanta shi tana ta binsa. Kin san mace yadda take, bari in gaya miki halin mace. Idan mace tana son abu za ta iya binsa shekara goma, tana kwakwansa, tana duba shi, tana kula da shi, yaya za ta samu shiga, ya za a yi kwatsam. Wata rana na Khadija take a aika a gaya wa annabi tana son sa, ba ruwanta ba ta ce wai ita wai bazawara ce ta yi aure biyu, kawai kawai ita tana son sa. Allah da hikima irin nasa shi ma kuma sai ya yarda bai taɓa yin aure a duniya ba. Kuma iya yarda aka zo aka ɗaura aurensu don a nuna mana annabi ba duniya ce a gabansa ba, yana yaro saurayi matashinsa ya auri mace bazawara wadda ta yi aure gida biyu har ta haifi yaya. Yau inda annabi duniya yake so, akwai wata budurwar da zai neme ta maka ba same ta ba. Shi yasa ba a son miji mai tet mai zawwaq shi kawai burinsa aurace aurace, da ya ga yarinya mai kyau ya sake waccar ya kore ta, da ya ga yarinya mai kyau ya sake wannan ya auro ta, da ya ga yarinya mai matsayi ya sake uwar gida ya kore ta. Ba a son mutum ya zama zawwaq mai ɗanɗano, mai bin ɗanɗano ko shazumani mai bin zaƙi. Duk wanda kika bari ya aure ki saboda kyawunki ko saboda yarintarki, ki sani kyawun nan naki zai ƙare. Kuma duk inda mace ta kai da ke, wallahi sai ta canja yarintar nan taki. Wata rana dole zaki zama kamar uwarki, ki zama tsohuwa. Wasu ma matan ma ƴan matan tsufansu ma bai da kyau, don suna da ƙarancin shekaru ma komai nasu na ni'imansu ma yake zubewa gaba ɗaya. To in bakin aure miji mai tsoron Allah da ya aure ki dan Allah ba, wannan abin sha'awar da yake tattare da ke ya ga babu, sai sallame ke kore ki. Kuma duk wanda zai zo zai aure ki zai duba ki ga ba komai a tattare da ke, kayan asusuwa ne kawai shikenan, ba zai aure ki ba wallahi. Kisa ku auri mazajen da suke auren ku dan Allah, wanda za su riƙe ku dan Allah, ba wanda za su riƙe ku dan abin da suke sha'awa na jikinku ba kadai. Ashe mutum da yin zaje aure bazawara mai shekara kaza mai shekara, za mu zo mu karanta da ku a tarihin annabi. Ai wannan tarihi mata annabin nan, kowace mata za ku ji shekarun da aka aure ta. Allah muke roƙo ya ba mu lafiya, ya ba mu ikon ganewa wannan faɗakarwa da ake mana, ya sa aljanna ce makomarmu, ya jigan iyayenmu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.